Gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma ci kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu channel gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna tare da ni Zahra Aminu Fakir.
Jama'a a kowace rana talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 14 ga watan Fabrairu na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan kalubalen da mata ke fuskanta wajen kula da tarbiyyar ƴaƴansu musamman ma yaran da suka rasa mahaifi.
Kamar sauraron mu muna tafa da karin bayani.
A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu sannan zamu ji rishifin kalmar mu.
Daga bisani kuma zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyin ku. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Bata lokaci ba za mu karanta zaurin tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakilin Sasha Sabinta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana.
To ƴan haji barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da mata wanda za mu tattauna da su akan zama uwa ba tare da uba ba. Ma'ana zama uwa da kuma riƙen ƴaƴa ba tare da taimako ko tallafin uba ba. Ana samun mata ta dalilai da yawa wanda suke kasancewa ko da dalilin mijin ya rasu ya bar su da yaran ko miji ya rabu da mata ya bacci da dawainiyin yara ko kuma mijin ma ya tsere wato ba amma raba auren ba amma kuma ya gudu ya bacci da dawainiyin yara kaga mace na faɗi tashi ta jinin ta haucen ta saukana dukkan saboda ta ga cewa yaran da sun yi rayuwa mai inganci. To cikin ajin namu muna tare da Rukayya Ibrahim Sani, Karima Ma'az Abdulsalam, Fatima Modu da kuma Fatima Abdullahi waɗanda za su tattauna da mu a cikin wannan shiri. Sannan kuma su ba mu irin nasu fahimta a game da irin gwagwarmaya da kalubalen da mace wanda take an bar mace ɗawainiyar yara wato mace uwa wacce ba ta da tallafin uba a rayuwarta. Barkanku da zuwa. Karima, uwa ba tare da uba ba kamar yadda muka yi bayani yana zuwa ruri kana kana. Akwai dalilin da yake sa mace ta samu kanta a matsayin ta na uwa ba tare da tallafin uba wurin renan ƴaƴansu. Wasu zace ga kananan ƴaƴa ma aka bar mata an bata da su, wasu zace faɗi tashin makaranta su ne, abincin su ne, kai hatta gidan da za su zauna babu wanda zai tallafa wa rayuwarta. Wata kuma za a bata da samari ne, ma'ana wanda suka riga suka taso ɗawainiyar rashin jin nan da ƙalubalen ƙuruciya dukka mace ɗaya aka bari da wannan a karkare kuma ina a ce mata ta kasa wani irin ƙalubale ke da matan suna fuskanta.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Macen da take zama ita kaɗai ko kuma ce single
mother
in da rasa miji ko ta hanyar rasuwa ko ta hanyar rabuwar aure ko kuma ta hanyar namiji ya gudu ya bada, gaskiya tana fuskantar ƙalubale da dama. A ƙalubalen ma ba zan iya iyakance shi ba domin ina cikin shi kuma na san irin wannan ƙalubale din. Domin za ki ga mace tana iyakan yinta, ki yi kokari domin tattai wa yaran ki ba su tarbiyya da ilimi, amma kullum wani sai ya ga gazawanki. Mutane suna mantawa da cewa mace ba ta iya tarbiyya ita kaɗai sai da sa hannun namiji. Namiji baya uni a gida a har kullum, mace ce ita take uni a gida da yaranta da sauran hidiman gida. Amma a ɗan lokacin da zai dawo na makon goma ko minti goma ko awa daya kila ya fita gida karfe 8 na safe ba zai dawo gida ba sai karfe 8 na dare ya dawo daga wurin aiki ko daga kasuwa a dan lokacin da zan dan zauna da yaran kila zuwa 9 sannan yara su su kwanta su bacci da safe kuma ya ƙara fita to a dan wannan zaman da zai rasu na awa daya sai kiga yara sun samu fa'idan wani abin da yafi wanda uwarta sa da suka kona da ita
cikin wato kuma sai kuma
zan saboda ita mace tana da rauni sannan kuma Bahaushe yana cewa wai ido wa karena wanda nake gani kullum to yau sai aka waye gare dan wanda zai zauna awa ɗayan nan ya dan ba su wannan tarbiyyar babu su kene da saka kene da rana kene da daddare cikin tarbiyyar su sannan wani hidima ya ƙara karuwa miki wanda kila da ke kina zo na kawai tarbiyyar kika sa a gaba da ummanin yara to yanzu kuma sai aka zo maganar abinci ma ke ci maganar ɗawainiyar makaranta ke ci to sai kika gaba ɗaya kwakwalwanki ta dagule mutane kuma ba za su taba maka adalci cewa hidiman ne da ba taki ba yanzu ta zo ta hau kanki ta ƙara ta yi miki yawa ba da an samu wani akasi kaɗan sai a ci ce ai ta gaza
wanda ko da uban ma ana iya samun akasi
ko da uban ma ana iya samun wannan akasin ko kuma in an zo neman yara ne za a aure shi a shi ai wannan ƴar mace ne ai uban tun yaushe ya daɗe da rasu
wato ɗaya daga cikin kalmomin da nake fuskanta
ban kalubale
shi ne har kiran ƴaƴan ake
ƴaƴan mata wannan abubuwa gaskiya ire-irenmu mu da muke tare da ƴaƴanmu wanda mazajen mu suka rasu suka bar mu da ire-irenmu wanda ba mijini ta sanadiyar suke yana mana zafi sosai ba ma jin daɗi domin me duk iyayen da zamu yi da kokari kowa yana so ya ga dan shi ya fana kowa duk lokacin da aka samu matsala ko wata damuwa a cikin gida na yaro kafin fa wani ya ji maka zafi kai kafin daga kowa jin zafi haka kuma idan aka samu wani abu na cikin gaba kafin wani ya yaba maka ko kuma ya taya ka murna kai kafin kowa murna domin in ji Bahaushe ya ce wai kowa ya rai ne madaɗi ba rubushi ne to saboda haka gaskiya muna fuskantar kalubale mata mata na fuskantar kuma a rika tausaya musu kuma a rika mana adalci sannan kuma ina kira ga duk waɗanda muke zama tare da su misali ka lura cewa wannan matan ba ta da mijin ta ya rasu ko kuma mijin ta ya sake ta ita take kula da yaran to makwabta su ma su rika sa ido akan waɗannan ƴaƴan domin ba ita kake ma ba kanka kake ma domin kai ma baka san zaka rayu da iyalanka ko ba zaka rayu da iyalanka
kun ji abubuwan da ta faɗa kun ji da zai wani fassara don mu ƙara fahimtar me wace ce mace da aka bata ɗawainiyar awa tare da tallafin namiji ba fatuwa Abdullahi mene ne nake fahimta wani irin kalubale ke ganin matan suke fuskanta
abinda Hajiya Karima ta faɗa kan ta faɗa shi daidai gaskiya saboda mata ba mu da ƙarfin da namiji yake da shi macen da aka ce an bar mata ƴaƴa da yawa kuma idan a ce mace kuma ta iya gaskiya sai dai asara mata dan ba karama aiki ta yi macen da za ta duba yara da yawa dole sai tana da ilimi na boko ilimi kuma na addini saboda wasu tafiyan da za ta yi da yara sai ta tsaya ta yi tunani na bokon za ta yi tunani ko na islamiyyar za ta yi musu tunani to yara kuma da idan uwarsu ba mai magana ba ce to na tabbata muku yaran nan ba ji da ita za su yi ba kwata-kwata ba za ma su ma ce ga abin da ta faɗa ba kunnuwansu a toshe suke za su tafiyar su yawo za su je duk abin da suke so su yi ba tare da ta yi musu faɗa ba to ya kamata uwar da aka ce an banta da ƴaƴa bai kamata ta zama mai sanyi ba ta zama kamar ita ce uwar mijin malami duka ya kamata uwar ta san ya kamata ta yi
to Fatima Dunu kin ji abin da ta kwaraki Fati ta faɗa akan yadda take gani ya kamata a ce uwar ta zama me ne yake ƙarin ya za a ita uwar da aka bata da irin wannan ɗawainiyar na cewa ta kula da ƴaƴa ba tare da tallafin ko gudunmuwa daga wajen bangaren namiji ba ya za a ke yi wannan rayuwar kuma ya za a hatta cimma gaci wato a samu biyan buƙatar samun ƴaƴa nagartattu a ta wannan bangaren
to wannan abin da yana da wuya ga mace a ce ta yi tarbiyyar yara ita kadai yanzu ma ko da yake mama zan ma yanzu wanda ba ma ce mutuwa ba ko ku amma dai wanda suna nan ma yanzu matan da suke tsaya kan yara tunda namiji ya fita da safe ba zai dawo gida ba kuma ko in ya dawo gidan ma bai da lokaci yaran ma yana ganin kamar ya gaji ya dawo daga kasuwa zai ci abincin shi ne ya samu wajen kwanciya misali kamar da safen zai fita ma shi ba ma wani kudin zai bari ba sai dai mace ta yi wani kayan sayarwa cikin gida ko kuma irin
wato bayan da ma suke da mazan ma
eh ko mazan ma kamar mazan ma kenan hoto ne mara sosai mai yanzu mazan yanzu ai sai hankali
to kamar wato wanda aka riga kuma aka gode aka mata da ayan fa wani irin kalubale ke ganin take fuskanta kuma yana take tafiyar da rayuwar yaran nan
to haka nan zaka lallaba tarbiyyar da yara.
Ta wani hanya ke da nasu na lalabawa?
Yaran ne yanzu kamar misali ma yara kamar ina da yara haka nan. Babun ya tafi ya bar su ko makarantarsu ma wahala ne. Yanzu ina ganin neighbors ina suna kai nasu a private na zan kai su kuma ko na kai su ma yanda zan yi ya school fees nasu ma sai a hankali. To, a hakan ma dai duk ina so in yi kokari in ga yara na sun zama mutanen ƙwarai. To, ai ba ma ko a ce ma mijin ya rasu ma ni ba wai aure ne ba na so ne ba. Saboda dan wani namiji ma in an kai ke ba za su so ki amma ba za su yare ki ba saboda su ba za su yarki yaran su ma din suna ma fama da na gidansu balle su ce za su dauka. To ina gani ba gwara ma mutum ya zana
ya rike wato dai da cikin dalilin da ke sa mata ma ba sa sake
yin aure ma ko da yaran nan kina fiya kansu ba ma wani abin da ba da kyau suke ba za ta ko yau aka miji ya zo za a aure ta ta wanda yaran ma yaran ta ba ai yaran ma ko me ake
ta ra mata wato ya ga ɗan mace ne
eh ai ɗan mace
ne wato ɗaya daga cikin kalubale ne kuke fara samu shine ƴaƴan naku bayan kun jajirce kun yi dawai ya rasu din kuma wannan kirki ya zo ya ce zai aura kuma sai abu ta bayan fage
eh to a ce kuma ƴaƴan mace ne
to dan mallaki ne ya zama ƴaƴan mace
to a yanda yanayin yake ba yanzu da ce ƴan uwan baban sun tsaya kansu ai ba za ce ƴaƴan mace ba kuma su sun dauke su ma za su je su ba su wahala ne ba za su rike su kamar ƴaƴan da suka haifa ba
shi yasa kenan matan suke rike
ƴaƴansu amma dai ban ce duka ba wasu suna yi haka mai ma wata uwa ma ai bata ima iya tarbiyyan ba ko da uban nan ko baya nan ma ita tana iya lalata nata tarbiyyan yaran ita da kanta ma ba ta da kamun kai balle ta yi tarbiyyan yaran shine matsala
nan ne uwa da wacce bata da tallafin uba suna cikin kalubale ba
gaskiya
masu sauraron mu har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar
Rukaiya kin ji abin da saura suka tattauna akan abin da ya shafi ita uwa wacce take rike da ƴaƴanta ba tare da tallafin uba ba ya Allah ya rasu ko rab mutuwar aure ko kuma ma ya bude ka ya tsire
lalle ana samun kalubale game da single mother uwa da take tarbiyyantar da yaranta ita kadai ba tare da mahaifi ba kalubalen da ake samu shine kyara daga al'umma makota makaranta kuma ina ganin ba laifi bane da uwa ta tarbiyyantar da danta ita kadai za ta iya ba wai ba za ta iya bane amma wannan challenges din da ake samu na bakin mutane wannan ya ce
yanzu akwai shawarwarin da zamu ba wa ita uwa wacce take ita daya wato hannun daya wanda ko Bahaushe ya ce baya daukan jinka sai aka bar mata ba jinka ba ma rufi gaba daya na unguwa aka bata aka ce su dauka an bata ƴaƴa maza an bata ƴaƴa mata mata wani lokaci zaki ga an hada mata ne ita kuma za ta dauki dawainiyan su ta buga nan ta fada can ita kanta ma bata kula da kanta ba wani irin shawara zamu ba su shin akwai mafita a cikin al'amarin su
mafita dai shine duk mace wanda take cikin wannan kawai ta sa a ranta cewa abinda dama ta san abinda take yi akan hanyar daidai ne to magana mai magana ko zagi mai zagi ko zargin mai zargi kar ba ta kawo shi a zuciyarta domin duk iyayen da ka kai ka burge wani ko ka ba wani sha'awa ba za ka taɓa burge kowa ba kuma ba za ka taɓa ba kowa sha'awa ba ni dai kawai in zauna in lura da gidana duk wani abin da rawar da na ga ya kamata in taka akan yarana ɓangaren karatunsu ne ɓangaren mu'amalat da jama'a duka in sa ido in lura da shi da ɓangaren abinci domin shi ma abinci jigo ne domin idan yaron bai samu ya ci ya koshi ba nan ma ana iya samun matsala a cikin tarbiyyar nasa to in tabbatar da duk yadda zan yi in ba su abin da ya kamata ko da daɗi ko ba daɗi wanda dai za su yi domin su samu nasuwa in Allah ya yarda to shi ma wannan shi ne mafitan da ya kamata shi ne babban mafita kuma sannan ga duk ire-iren mata wanda suka samu kansu a cikin irin wannan hali su toshe kunnuwansu da jin cewa wannan 'yar mace ne ko ba 'yar mace ba ne ki zama ba kya jin tsoron zargin mai zargi.
Ni ne shawarar da zan ba da mata mu dai kar mu zanna kara zube gara mu nemi sana'a shi ne abin yi
kuma ita kasance ta dogara da kanta ke
tunda dai shi mijin ya riga ya baban su ya riga ya rasu ko kuma ya gure ya bar da su ai dole ne na dogara sana'a tunda bayan da ba ni wani hanya da zan nema musu ko kana aikin mankara ka hada da sana'a kamar yanda na fara ta gaba ba dangin uban kowanne bane za su kula da yara uwa dole ne ta tashi ta tsaya akan ƴaƴanta ni na san yanda nake ji da dadin su da ba dadin su duk ni na sani to duk yanda mutane za su yi magana ni ba zan damu ba kawai da zan tsaya abin da komai abin amana ne Allah ya bamu don Allah za mu yi kuma sai in toshe kuɗi na shi kenan
kamar yanda Hajiya Fatima ta yi magana ya kamata mata mu tashi a tsaye mu koyi sana'a idan ba ta iya ba akwai irin kamar NGO din da suke koyar da sana'a tunda ba ta iya komai ba a ce ba ta iya komai ba ko ba ta je makaranta ba so akwai wajaje da ake koyar da sana'a idan ta koyi wannan sana'a daga nan za ta daura idan ta daura daga nan za ta fara samun ɗan kwabo-kwabonta tana duba ƴaƴanta ta bi diddigin yaranta zuwa PCA meeting zuwa ga takardunsu zuwa ga
fenta
karfinta amma ta tabbatar tana bin duk inda yaranta za su tafi idan ma yaran mata sa su a wani sana'a ya kamata tana zuwa inda wajen mai sana'ar yake ta ji yanda yake tafiyar da sana'ar shi saboda akwai wasu cases din da muke gani zaka kai yaro sana'a saboda ke single mother ne akwai ƴaƴanki da suka dan girma da zaki kai su ko tailoring ko zaki kai su ko shago saboda su ma su dan samu abin yi to zaki ga ana molestin wa'annan yara to ke as a single mother idan har ba ki bi wannan abun ba wannan tarbiyyar naki to ya riga ya zube dalilin kuma da ake cewa ƴar mace ne to yanzu dai an ban miki ƴaƴan nan ya kamata ki dinga bin koda mutum ɗaya daga cikin dangin babansu saboda nan gaba idan aure ya zo kina da mu'amala da wannan dangin ko da ma ba su miki komai ba za su taimaka miki za su tsaya miki za a karɓi gaisuwa za a zo a yi ɗaurin aure so the problem din da ake samu yawanci ake cewa ƴar mace ce saboda ba ki da mu'amala da dangin
wato ana yin ki hulɗa kenan
yawwa sai ki ce za ki iya to nan za a zo a samu problem za a zo a samu matsala za ki ɗaura hannunki ki ce ba wanda ya kula da su to saboda tun farko shi ma ba ki bi yanda abin ya kamata ba so idan kina bin dangin babansu ko da ba su miki komai ba ke mace ce kin tsaya ke tarbiyyar da su wannan auren bai kamata komai ya zube ba
ina dai kina ga al'umma da su gina kyaranta tunda aka kyari yaranta kamar ita aka kyara so aka daina aka rage wannan abun a al'umma abin zai dan taimake ita uwar gurin tarbiyyanta sakandi kuma shi ne magana aure kada ta ji tsoron ƙara yin aure musamman tana da sana'a in ta ƙara yin auren ta janyo kamar a ce wani miji cikin al'amuranta ba dan ya ɗauke mata nauyin yaranta ba amma at least
akwai wani sana'a wato namiji ana ke
shawo ita sana'ar da take yi sai ta ɗauki ɗawainiyin ƴaƴanta amfanin sana'ar kenan mutane su daina jin tsoro na auren single mother ko a zo a ce ai mace ce ko kuma iyarta ta tashi za ta yi aure a ce a'a ai iyan mace ce ba zai aure ta ba kuma al'umma ya kamata su cire wannan abun
kafin mu kai ga ɗaukar wayoyinku bari mu leƙa filin ƙwallamar mu a Adama Garam na Jamhuriyar Nijar tare da wakiliyar mu Tamar Abadi da bako da ta gayyato mana
to assalamu alaikum sunana Zuwaira Ibrahim anan da magara kuma shirin yau da gobe na muryar Amurka a yau za mu gabatar muku da miya ta yodo ko kuma karkashi
miya yodo in ka nemi namanka mai kyau na rago shi dai ana rago gaskiya yayi ko na sani in ba ta nemi naman ka na rago ta aishi so ka zuba man ka a tukunya ga naman ka na aishi el albasak so ka wanke kayan ka ka zuba in ka zuba ka bade kayan ka da kayan yaji sai ka nemi tafarnuwar ka da atarugun ka ka dake ka zuba da daudawa in ka zuba ka soyi suka soyi kwana can anjuma ka bade shi da gishiri sai ka zo ka dauki tumatir danye ka isassa in ka sa tumatir gaskiya bai ka sa ba mata kwanku tumatir danye ka nemi tumatir in ka isassa manya ka yanka ka zuba ka zuba ka yanka suka soyi suka soyi suka kwaikwaya ka sa ruwan miya suka kwaikwaya can ka da kayo danka kenan kawai sai ka kada komai dai ka sanya da hudi
yake shi za a yi dan ko kuma wasu ai suna murje shi wasu kuma daka suke
eh da kai masu murjiya kuma gaskiya da kai masu dakawa
yo dan amma sai an tsine shi an kudda kasa kasa
an gyara shi taska gyara yo dan ka fes in daka za kai ka dake shi ka hudu wannan kasa ka tankade shi sai ka dake abun da kada an kuma murje shi za kai lokacin da ka gyara ka tankade kasar wannan ka huhudda dauda sai ka murje abun ka sai ka zuba ka kada kayan
to kamar shi in aka kada ana barin shi jima a bisa wuta ko ba a barin shi
eh to gaskiya ba a barin shi inda cirewa yake in ka bar shi yana ta dahuwa a wuta cirewa yake
sai ko minti ɗaya ne ya isa sai ka sa to kamar wani lokaci akwai wasu suna kamar tsanwaniya ana sa mata wake ita yodo ana sa mata wake ko ba a sa mata
eh in kana so kana sa waken ka kana iya sa wake sosai ma in kana so ka zuba shi in ka tsaye da ruwan miya in kuma kana bukata ka dawa shi daban in miyar ka ta taso ta dahu ta dahu kawai ka kawo shi ka tsiyaye wannan kanwa kanwai sai ka zuba duka yana yi
to shi wannan miyan yodo ko karkashi da ni ake cin shi da wani irin abinci tuwo ake cin shi
eh to gaskiya ana cin da tuwon labshi tukakken shinkafa tuwon tsaki ma in kana bukata sai ka ci da shi duka duk wanda ya samu ya ci da shi da muna hatsi da na masara duk wanda ya samu kana iya ci da shi kana iya sawa har kitse ma kana iya sa kayan ka in kana bukata da man shanu ba
madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1 biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar madalla masu sauraron mu da fatan dai kuna jin dadin shirin mun sami kiran mu na farko daga jihar Nasarawa da wa muke magana
Bashir Tela ne daga nan line na wika a cikin garin Lafiyan Barewa da jihar Nasarawa
muna jin ka Bashir Tela
to alhamdulillah kamar da aka tattauna a zaure wannan batun haka yake wallahi sai ki ga namiji ya rabu da ya zanta da yayan ba ne ba na guda ba makaranta ya rasa shi zama binta sai kana kuma akwai wanda mijin ya mutu ne to indai har mijin Allah ya mutu rasuwa ne to ya kamata shi yan uwa da dangi su tallafa mata saboda ne yara dai su dauka nauyin shi a gaskiya ba na mata ne ba in mace za ta yi rata wahala to magana dai da shi ke lafiya ne ganin lafiyar bare gari ta ji lafiya
sai mun gode da wannan kira naka sai kiran mu na gaba da wa muke magana da wa muke magana to masu sauraro mun rasa wannan kira namu amma mun samu wani kira daga jihar Kaduna da wa muke magana
to ajja barka da lasaniya barka da kokari
yauwa barka dai
to na farko dan ne ma sashi Hausa murya Amurka muryan jiya ranan radio ubangiji Allah ya sa daure a dade ana yi sunana Murtala ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna ta Red Nigeria
to mun gode Murtala yau ne zaka ci a maudu'in namu
to maudu'in shine to gaskiya ne a su dangi ya kamata a ce aure kafin a ce za a yi aure musamman su bangaren matan a ce sun san cikakkun dangi na namiji saboda abinda ake gudu gaba me zai faru yanzu mun sha gani irin wayannan matsalolin anguwanni na namu zaki ga wani kawai
to kamar dai mun rasa Murtala mun gode da wannan kira naka daga Bauchi da wa muke magana
sunana Ayuba Garba Imam daga kashin Mada a jihar Bauchi
muna jinka Ayuba
to alhamdulillah yana da kyau dai duk abin da za a yi tun daga shi ne fa aure din a tsaya a fahimci juna sannan kuma a tsaye da gaskiya sannan kuma Allah ya kaddara an samu iyalai din a tsaya a ba su tarbiyya na kwarai da ilimin su da lafiya da kuma abin da za su ci in aka yi haka to lalle za a samu zaman lafiya Na gode mai magana Ayuba Garba Imam katin madaki a jihar Bauchi
to mun gode da wannan kira naka kiran mu na gaba da wa muke magana
Da wa muke magana? Ko za ka dan rage akwatin rediyon ka? Muna jin ka. Da wa muke magana?
Kuna tare da Kabir Kwangila Flyover a Zaria, Kaduna State a tarayyar Nigeria.
Muna jin ka Kabir Kwangila.
Ko na ji maudu'in da kuka yi dangane da irin kalman nan da ake kira ta wannan yarmace na duka.
Haka ne.
Akan Allah, wannan ba adalci bane saboda wani lokacin ba idan kika duba gani ai matan da suke kula da ƴaƴan da ake da kamar sun kuna fatan da ƴaƴan ba ka ake ba su. Ni haka na ji fa irin wannan kalmomin ba
zuciya. To mun gode Kabir Kwangila da wannan kira naka. Kiran mu na gaba, da wa muke magana?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, da wa muke magana?
Kuna tare da Abdul Dan Ikakan daga Arlit, Jamhuriyar Niger.
Muna jin ka.
Abdul Dan Ikakan daga Arlit, Jamhuriyar Niger.
Muna jin ka Malam Abdul.
To muna godiya da wannan dama da kuke bamu. Muna magana akan abubuwan da suke.
Muna jin ka Abdul. To kamar dai mun rasa wannan kira namu daga Niger, da wa muke magana?
Ibrahim ne wancin hula a garin Legode a cikin jihar Niger.
Muna jin ka Ibrahim ne wancin hula.
To masha Allah, muna muku godiya bisa ga ainihin irin wannan shirye-shirye da suke kawo mana na tunatarwa. Amma ina jin hankali ga ƴan uwana mata da kuma ainihin magidanta kamar ire-iren mu haka. Musamman su ƴan uwa mata da ke rika yin la'akari kuma su rika tunani a zuciyarsu abinda za su iya yi wa ƴaƴan wasu, su ba su tuna wata ranar harayi wannan mai karewa ce. Dukkan abin da za ka yi ka rika sa tunani a rayuwarka, lalle tabbas ma kana iya kasancewa tare da ni. Idan ka so su da bayan ka to ƙarshen gaban ka, wato bayan ka marati ke haka abin da muke tunani kenan. To saboda haka ina kira ga ƴan uwana mazaje da kuma mata, tabbata da dukkan wanda Allah ya kunce aka bar maka maraini ya ce sai ka riƙo, to ka mata riƙon tsakani da Allah, saboda kai ma insha Allah zuwa gaba za a yi kinaka maka mutum abin da ka kwatanta. Abin da muke faɗa kenan, mun ce ba da albarkacin baki na da wannan shirin, kuma muna roƙon ku dan Allah shirin nan da kuke kawo na kiran dare a kai maka a yi ƙoƙari a mai mana da wannan shirin, saboda gaskiya kun ba mu cikin ba a yi karama ba. Abin da muke kira gare ku kenan.
To Ibrahim, yankin wula mun gode, kuma za mu tura wannan saƙo naka. Sai kiran mu na gaba daga Bauchi, da wa muke magana?
Sunana Ayuba Garba daga karamar hukumar Ganjuwa jihar Bauchi.
Muna jin ka Ayuba.
To alhamdulillah, lallai kula da yara yana da kyau. Uwa da uba su zauna su bada tarbiyya ma yara, musamman a maganan ilimi. Idan aka ba su ilimi, shine yaran nan za su tsaya da kafafun su har su taimaki al'umma. Kuma lallai shi ilimi haɗin gwiwa ya kamata a yi tsakanin uwa da uba da kuma jama'a anguwa. In aka tsaya aka kula aka ba su tarbiyya mai kyau da ilimi mai kyau, shine za su tsaya su taimaki al'umma. Nagode mai magana Ayuba Garba Imam.
To mun gode da wannan kira naka. Sai kiran mu na ƙarshe a gurguje, me zaka ce a maudu'in namu?
Wore America.
Wa alaikum salam.
Ma'ala daga dogon nuca ce san jahore Niger.
Muna jin ka a gurguje, me zaka ce?
Da shiga wajen harkar tarbiyya tana ga wajen ƴaƴa mata. Mata ku a gida, ku a tare yara, ku na kamata ku larabar da su har su kai wajen army. Idan ku kun yi tarbiyya ta kware, yan kusan ku samu maza na kware sai su zama su na kware su hankuri su zauna. Na gode mu da America, kuma mala a daga dukkan zuciya cikin jahohorin Niger.
To mun gode da wannan kira naka. Masu sauraron mu, da haka muka zo ƙarshen shirin namu na yau, a madadin wadda ta daidaita mana sauti, wato Julie Lazarus Gresham, tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya.